This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da safiyar wannan rana. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar wannan rana ta Alhamis, 3 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labaran.
To Aisha, Isra'ila ta ce an kashe mata sojoji 8 a wani fada da dakarunta suka yi da mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon. Akalla mutum 16 aka tabbatar sun mutu yayin da wasu da dama suka bata bayan da wani kwalekwale dauke da daruruwan fasinjoji ya kife a yankin tsakiyar arewacin Najeriya a cewar hukumomi. Shugaban Amurka Joe Biden ya bada umarnin tura dakarun kasar 1000 zuwa yankunan da guguwar Helen ta daidaita don su taimaka wajen gudanar da ayyukan agaji.
Dukkanin labaran kenan. A cikin shirin kuma, makonni bayan da labarin Siman Abbas ya karaɗe kafafen sadarwa a Najeriya, za a ji bayanan hukumomin sojin Najeriya akan dalilan da suka sa aka rufe Siman Abbas a Gadrum.
Komanda na ita wannan batalya yana magana da sojojin shi game da maganan wannan operation da za a yi, sai shi wannan soja Siman Abbas Haruna ya fara abubuwa na rashin a'a. Bisa ga wannan komanda ya ce mashi ya kai kanshi Gadrum bai tafi ba, sai shi shugaban ya ce to tunda haka ne an so mashi bindigar da ke hannun shi.
Sannan za a ji cewa rundunar 'yan sandar jihar Zamfara ta yi nasarar cafke wasu da ake zargi da haƙƙan ma'adinai ba bisa ka'ida ba a jihar, cikin su har da bakin haure daga ƙasashen waje. Muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin. Kamar kullum a duk ranar Alhamis, Grace Alheri Abdu za ta gabatar mana da shirin domin iyali. Kuma wannan makon shirin zai ɗauraya ne akan tsarin almajiranci a jihar Zamfara da irin matakan da za a iya ɗauka don tsaftace tsarin almajiranci a Najeriya. To kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Isra'ila ta sanar da a ranar Laraba cewa an kashe mata sojoji 8 a wani fada da dakarunta suka yi da mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon, kwana guda bayan da ta kaddamar da abin da ta kira takaitaccen samaman ƙasa da ta kai da lalata kayayyakin mayakan na Hezbollah. Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila ta shiga zazzafan yaƙi da Iran da ƙawayenta da suka ƙudura aniyar ganin bayanta. Cikin daren Laraba, dakarun Isra'ila sun kai wasu sabbin hare-hare a ta sama a wata tangar mayakan Hezbollah da ke wajen kudancin birnin Beirut.
It's high time to stop the sickening cycle of escalation after escalation.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres kenan yake cewa lokaci yayi da za a dakatar da wannan yaƙi mara kan gado da ke yaduwa, domin yana jefa mazauna yankin Gabas ta Tsakiya cikin mummunan yanayi. A ranar Talata, ma'aikatar lafiya a Lebanon ta ce akalla mutum 55 suka mutu, sannan 156 sun jikkata a hararen da Isra'ila ta kai cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Tana mai cewa Isra'ila ba ta bambance mayakan na Hezbollah da fararen hula a hararen da take kaiwa. Akalla mutum 16 aka tabbatar sun mutu yayin da wasu da dama suka bata bayan da wani kwalekwale ya dauke da daruruwan fasinjoji ya kife a yankin tsakiyar arewacin Najeriya a cewar hukumomi. Fasinjojin waɗanda akasarin su mata ne da yara ƙanana na kan hanyarsu ta zuwa Maulidi ne a lokacin da hatsarin ya faru a daren Talata, a cewar shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Neja Abdullahi Baba Ara. Ya ƙara da cewa kwalakwalan na ɗauke ne da mutum 300 yayin da ya kife, wato yake tafiya a kogin Neja a kusa da Makwa a lokacin da lamarin ya faru da misalin ƙarfe 8:30 na dare. Abubakar Sadiq shine shugaban hukumar Hyperdeck mai kula da garuruwan da ke gabar tashoshin samar da lantarki a Najeriya.
Wannan hatsari ya faru ne saboda jirgin nan yana iya ɗaukar mutum 150 zuwa 200 maximum. Sai gashi an zo an sa fiye da mutum 300. Shi ɗeban jirgin yayi ya gaya musu cewa an wuce mutanen da yake iya ɗauka, amma suka tilasta mai sai ya ɗauke su.
Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto, an tsinci gawarwakin mutum 16, mata 2, maza 14. Yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin neman ɗaruruwan mutanen da suka ɓata bayan da makwabciyar guguwar Helen ta ratsa wasu jihohin Amurka, Shugaba Joe Biden ya bada umarnin tura dakaran kasar 1000 don su taimaka wajen gudanar da ayyukan agaji. Cikin wata sanarwa da ta fitar da fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce sojojin za su taimaka wajen raba abinci da ruwa da sauran muhimman abubuwan bukatun yau da kullum. A ranar Laraba, Shugaba Biden ya kai ziyara jihohin North Carolina da South Carolina da Iftila'in ya shafa, yayin da mataimakinsa Kamala Harris ta kai ziyara jihar Georgia da ita ma guguwar ta ratsa ta cikinta.
Today in North Carolina I saw the impacts of that fury.
Biden ya ce a yau na je North Carolina, wato na ga irin bannar da guguwar ta yi, na ga yadda ta tumbike manyan bishiyoyi da kuma yadda ta share gidaje tun daga foundation. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, kafin Mahmud ya karanto mana sauran labaran, za mu buɗe taskar rahotannin mu daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda rundunar tsaron Najeriya ta yi cikakken bayani kan laifin da ta ce sojan ruwan nan da labarinsa ya karaɗe kafofin sadarwa a 'yan kwanakin nan Siman Abbas ya aikata, wanda aka tsare shi har tsawon shekaru 6, lamarin da ya haddasa muhawara sosai tsakanin 'yan kasar da ma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. Hassan Maina, gare ka.
Makonni biyu da suka gabata, a kafafen sadarwa a Najeriya suka ɗauki ɗumi akan batun sojan ruwan nan Siman Abbas da matarsa Husaina ta je tashar wani talabijin a nan Abuja, inda take zargin cewar sojoji sun tsare mijin nata har tsawon kimanin shekaru 6 babu shari'a, batun kuma da ya ji hankali a ciki da wajen Najeriya. Na tambayi daraktan labaru na hedkwatar rundunar tsaron Najeriya, Brigadier General Tukur Gusau, shin takamaimai menene laifin da ake zargin Siman Abbas ya aikata a gidan soja?
Siman Abbas Haruna a lokacin yana wani aiki na haɗin gwiwa a gidan ke garin Sarti Baruwa a cikin jihar Taraba. A lokacin ne commanding officer, commander na ita wannan battalion, yana magana da sojojin shi, yana musu bayani game da maganan wannan operation da za a yi. Sai shi wannan soja Siman Abbas Haruna ya fara surutu, ya fara abubuwa na rashin da'a. Bisa ga wannan, commander ya ce mashi ya kai kanshi gadurum, wani daki wanda ake tsare mutane kamar in sun yi laifi, bai tafi ba. Sai shi shugaban ya ce to tunda haka ne an so mashi bindigan da ke hannun shi, maimakon ya mika bindigan nan sai ya fara harbe-harbe, wanda harbe-harbe ne mai hatsari, wanda a lokacin ya fitar da harsashi guda 16, wanda harsashi 16 Allah ya kiyaye gaba da ana maganan ya kashe kusan mutum 16. Kuma mu a soja ba mu wasa da anything maganan bindiga ko kuma maganan harsashi.
Daga nan kuma sai me ya faru?
Aka tura shi kotun soja, ya aminta ya yi laifi, har yana neman a yi mashi afuwa. Bisa ga wannan, kotu ta caje shi laifuka guda 3. Kamata ya ma a ce kotun an caje shi da laifin kokarin kashe abokan aikin shi, tunda ya nuna cewa ya yi laifi aka ce to a aje wannan gefe, wanda kaga wannan laifi ne babba, wannan yana iya kai shi ga ma dauri a gidan fursuna, amma aka kyale shi, aka dai kore shi aiki. 19 ga watan da ya wuce, shugaban rundunar sojan ruwa ta Najeriya ya bada umarni cewa ya yadda da abinda kotun soja ta yi, ya yadda da wannan hukuncin, kuma a sallame shi, kuma nan take aka sallame shi ranan.
Duk da haka, kungiyar Amnesty International ta nemi rundunar sojojin Najeriya ta sake wani sabon bincike, kamar yadda daraktan Amnesty din a Najeriya Malam Isa Sanusi ke min karin bayani.
Ya kamata su hukumomin soja su sake bincike, su zauna su kara duba wannan batu, domin babbar matsalar ita ce an rufe shi har shekara 6, amma ban yi tsammanin yanayin da ya fito na samun matsalar kwakwalwa da kuma fita daga hayyacin sa, ban yi tsammanin akwai doka da ta amince a sa mutum a irin wannan hali. Kuma kowane irin laifi ne ka aikata, akwai abin da doka ta tanada, sannan akwai abin da idan ka yi shi to ka saba wa doka, koda ko mutum ya aikata kowane irin laifi ne.
To ko me yasa aka yi ta tsare Siman Abbas har tsawon kimanin shekaru 6?
Ba kamar da kace an dauki shekaru saboda ya nuna bai da lafiya, an kai shi asibiti kala da asibiti farakula da gayayola da kuma asibitin mutasoja, duka an kai shi ko ina. A tabbatar cewa dai ba a yi mashi shari'a yana cikin wani hali ko yanayi wanda bai kamata a yi mishi shari'a ba dukkan su asibitocin nan sun yadda cewa yana da koshin lafiya da zai iya tsayawa a yi mishi shari'a kuma shi da kanshi ya aminta cewa ya yi laifi kamar yadda nace tun farko har ya nemi a yi mishi a rage mishi nauyin hukunci
kamar yadda matar sai kwarta daga rediyo ta ce wai ya je sallah ne ya dawo shine aka mar hukunci saboda ya yi sallah
ba maganar sallah in kana maganar sallah a kowane barikin soja kaje akwai coci guda biyu akwai masallaci idan ba a so mutane su je su yi sallah dan me za a gina wayannan wurare ba gaskiya bane a kotu babu inda maganar sallah ta fito
General Tukur Gusau mai magana da yawun headquarters rundunar tsaron Najeriya Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Hassan Maina da wannan rahoto muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga nan birnin Washington DC ga sauran labaran duniya
Wani rahoto da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya ce ana azabtar da fursunonin yaƙin Ukraine da Russia ta kama kuma manyan jami'an da ke kula da su sun naɗa hannu suna kallo yayin da take magana ta kafar bidiyo daga Kyiv babban birnin Ukraine shugabar hukumar Daniel Bell ta ce ana dukan fursunonin tare da tuna musu wutar lantarki da tura musu karnuka don su cije su sannan ana hana su samun isasshen bacci ta kara da cewa ana kuma cin zarafin su ta hanyar lalata a matakai daban-daban yayin da aka ajiye su a wani mummunan yanayi a yankunan da Rasha ta kwace da kuma cikin kasar ta Rasha ana sa ran a mako mai zuwa za a mika wannan rahoto ga kwamitin majalisar da ke kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya masu ayyukan ceto na can suna kokarin neman bakin haure sama da 100 a gabar tekun Djibouti bayan da masu fasa korin mutane suka tilasta musu fadawa cikin teku akalla gawarwaki 45 aka gano bayan faruwar al'amarin a ranar talata adadin da ake fargaba zai zama shine mafi yawa da aka gani a wannan shekara a kokarin da bakin haure ke yi na tsallaka teku a tsakanin yankin gabashin Afirka da Yemen a cewar hukumar da ke kula da kaurar jama'a ta duniya bayani sun yi nuni da cewa an yi nasarar kubutar da mutum 154 daga wasu kwale-kwale guda biyu waɗanda suka bar gabar tekun Djibouti da fasinjoji 310 a cewar hukumar ta IOM da yawa dai daga cikin bakin haure da ke bin wannan hanya kan makale a kasar Yemen da ke fama da rikici lamarin da ke sa alatilas suke komawa Djibouti don tsira da ransu
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labarin mu na biyu kuma har yanzu dai muna Najeriya amma wannan karin yankin arewa maso yamma muka nufa. Duk da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta haramta ayyukan hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba a kasar tun daga shekarar 2010 har yanzu masu hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba suna hada kai da masu aikata laifuka domin gudanar da haramtaccen aikin hakar lamarin da ya sa rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta kai samame a wasu wuraren inda ta yi nasarar cafke mutane 29 daga cikinsu har da 'yan kasar Burkina Faso da 'yan jamhuriyar Nijar kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Abdulrazak Bello Kaura ya aiko mana
jihar Zamfara dai yana cigaba da fuskantar matsalar hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba inda masana harkokin tsaro ke cewa hakar ma'adinai na da alaka mai karfi da ayyukan ta'addanci da ke addabar jihar da ma wasu sojoji da ke arewacin Najeriya yayin da kwararru a fannin kiwon lafiya suke gargadi akan cewa akwai munanan illoli da ke tare da hakar ma'adinan ba bisa ka'ida ba ga lafiyar al'umma kamar dai gubar dalma da aka fama da ita a garin Bagega na karamar hukumar mulkin Anka a shekara ta 2010 wartai sanadiyar mutuwar ɗaruruwan kananan yara duk da cewa gwamnatin tarayya ta haramta hakar ma'adinai a jihar Zamfara sama da shekaru 10 da suka gabata amma masu hakar ma'adinan ba bisa ka'ida ba na ci gaba da yin tururuwa zuwa wuraren hakar ma'adinan daban-daban a cikin jihar Zamfara daga cikin su akwai 'yan Najeriya da kuma wasu mutanen kasashen ƙetare jami'an tsaro zai yana ci gaba da kai samame a wuraren hakar ma'adinan domin tabbatar da yin biyayya ga umurnin gwamnatin tarayya na haramta hakar ma'adinan ba bisa ka'ida ba wanda 'yan kwanakin nan ne rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ya samu wani sarcakke wasu masu hakar ma'adinan daga cikin su har da wasu mutanen kasashen waje kuma da kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara CP Shehu Muhammad Dalilin ya bayyana mani ma labarai a lokacin da yake gabatar da wayanda ake tomar a haifatar rundunar 'yan sanda da ke Gusau
su waɗannan 'yan Burkina Faso da muka kama su sun je sun shiga inda wancan barawon da aka kashe shi kwanan baya Kacalla Halilu Buzu inda ya tashi a can da suke zuwa suna hakan zinari don haka muna son mu gano menene huldan da ke tsakanin su da mutanen Halilu Buzu ga sunan mun kama su mun kama kayan aikin su har da wasu chemical da suke amfani da su na wankin zinari har da chemical na cyanide wanda yake ban san sunan shi da Hausa ba amma makami ne wanda yake yana barna sosai ga cikin dan Adam akwai kuma wasu da muka kama da suka shigo daga Niger mun kama su su ma ga bindigogi nan kuna gani kiran AK-47 amma ita wannan bindiga an kera ta ne anan cikin gida tana amfani da magazin da kuma harsashe na AK-47 raf
daya daga cikin ƴan kasashen ƙetaren Kahoro Sama'ila dan kasar Burkina Faso wanda ya aminta da aikata laifin da ake tuhumar shi da shi na hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba yace ya kwashe tsawon lokaci yana gudanar da aikin hakar ma'adina a Najeriya
aiki zinari muke aiki ne ba wani aiki muke aiki ba aiki zinari kawai muke aiki ba ya zo mun shigo Najeriya ba amma muna shigo mu aiki wata nan mu koma gida mun dawo to ya zo na ruwa saboda ruwa sama bai aiki ba muna gida zan mai kawai
Dr. Idris Muhammad malami ne a Jami'ar Usman Dan Fodio dake Sokoto kuma dalibi a sashen koyon aikin jarida na Jami'ar Alabama dake kasar Amurka wanda yake bincike akan ayyukan ta'addanci a arewacin Najeriya ya tabbatar da cewa akwai alaka mai karfi tsakanin hakar ma'adinan da ƴan bindiga a jihar ta Zamfara
tu da kansu suna ba illegal miners din nan bindigogi kuma suna taimaka musu saboda na farko su illegal miners din nan suna kawo musu rahotanni daga cikin gari akan abubuwan da ke faruwa suna taimaka musu wurin shigo da makamai sannan kuma suna taimaka musu wurin kawo musu kwayoyi da sauran irin magunguna wanda suke amfani da shi wurin shaye-shaye da sauransu su kaga in ka dauka a jihar Zamfara ai ba tun yau ba aka fara kama su waɗannan illegal miners din da bindigogi kuma abin da zai baka mamaki har da bakin haure wanda zaka gani irin daga kasar China kasar Burkina Faso irin Silibiya da sauransu
binciken da nayi dai ya nuna cewa akwai wuraren hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba a jihar Zamfara har sama da 200 sanannu daga cikin su sune dan kamfani da Abare da bage ga karamin hakon mulkin Anka inda anan ne sanannen dan bindigan nan wanda ya shahara wanda jami'an tsaro suka kashe a kwanakin baya wato Kacalla Halilu Sububu ke gudanar da ayyukan shi ne a karma adinai sai kuma ƙauyukan Kwale da Dabar Dankunama da Kamaru da Dabar Kuturu a karma hakon mulkin Bokoyom da kuma wasu wurare da ke kayana hakon mulkin Maradun da Maru da Talatan Mafara da Kaura Namuda da dai sauran wurare da ke baje a sassa daban-daban na kayana hakon mulkin jihar Zamfara Abdulrazzaq Bello Kaura murya Amurka daga Gusau a Najeriya
a gaida Abdulrazzaq To kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 ga shirinmu na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka goyi ba ku da ma tambaya nike da
abin da nake ba iyaye shawara dukkan makarantar da za a kai yaro makaranta ce zama wadda adda tsari to wannan tsarin da su shugabanni malamai za su tsara a makaranta su oi abin da ya kamata idan sun yi biyayya ga wannan tsari
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mu sallama da bakin da muka gayyata domin nazarin hanyoyin inganta tsarin karatun allo a arewacin Najeriya bakin da muka gayyata domin nazarin wannan lamarin sun bayyana yadda ake gudanar da tsarin a waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka da kuma yadda zai iya zama abin koyi ga Najeriya Abdulrazzaq gare ka
malam kuma cikin mukal da ka gabatar ka yi bugana ka gabatar da bukala a can cibiyar ta kula da nazarin addini ta Zaria
gwamnati ta yarda da abin da ya kamata da ya gyara cikin almajiranci amma ba rushe tsarin almajiranci ba to kana rushe tsarin almajiranci makaran a ƙauyuka ko makarantun bokon ba a samar da waɗanda suka inganta ba inda zaka tai wani wuri ma na tahi wa'azi wani wuri kafin matsalar tsaron ga ta kai na gama wa'azi ina tambaye su cewa da mutum nawa a gare ku a garin ga mai digiri babu mai diploma babu wanda ya ƙara sakandare babu kai wallahi primary ma sun ga ce to yaro guda ne kare primary suna roƙo malam don Allah ka taimaka ai mana makarantar primary wanda haka ko tattabbata sai da je UB a wannan lokaci ga wannan lokaci sai a
mai babban gari ne
garin akwai masallacin Juma'a biyu da wanga bangare da wanga lokacin Murtala Adamu Jangibe ya sani shi na tai na isko karshe kuma sai da je musu makaranta dai roƙo su ai makaranta suka ce sun yi bida to irin waɗanga in an bayyana shikenan amma yanzu da aka samar da makarantun islamiyoyi a kauyuka har da kauyuka a inganta karatu da aka hade makarantun boko da na arabiyat kaga duk an fara samu wannan saukin wannan matsala da kungiyoyi da hukumomi sun kashe gaba ita ma gwamnati ta ga cewa ai makarantu da almajiranci musamman irin abin nan cibiyar musulunci National Islamic Center ta Zaria gudunmuwar da take bayarwa akan wannan bangare anan ne ma suka taba neman ni suka sa in wanga rubutu almajiranci fa'idodinsa matsalolinsa da hanyoyin warware su mun yadda akwai matsalolin amma ya za a warware su don ci gaban kasa kaga wannan takarda an gabatar da ita saboda akwai matsalolin to amma a walwale su amma fa'idodin nan akwai su
to akwai bukatar mu ji matsalolin ma bare mu ji shi Malam Hassan kan mu saki da wurin Malam Malam Hassan ka ji bayanin da shi akan makallawayi na tsarin da ake magana bai yiwa a kawai da almajiranci amma dai a inganta tsarin
na'am
ku uwaye misali da za a ci ka ba uwaye ɗan uwan ka shawara misali wace irin gudunmuwa kamata su baiwa malamai masu karantar da ƴaƴansu makarantu domin bayanan da cewa kusan mai an kawai ran ma malaman kansu kansu cikin matsala suke
na'am to abin da nake ba iyaye shawara dukkan makarantar da za a kai yaro makaranta ce zan wadda adda tsari to wannan tsarin da su shugabannin malamai za su tsara a makaranta su kai abin da ya kamata idan sun yi biyayya ga wannan tsari duk abin da an ka ce ana bukata na kula da ƴaƴansu da kuma makarantar da shike ne malam to idan uwaye sun iyawa yin su ran ganin cewa lalle an samar da shi din saboda magana ta gaskiya rashin samar da irin haka din shi ka sa malamai tunda su ma kaman mu ne suna lalurori ga masu suna daya to dole ne su je su nema to amma idan an kiyaye an samu masa da wannan yana ga insha Allah za a rage samun ana barin yara suna yawo kan tituna
malam Nafisa kuna makwataka da makarantu da yawa na tsangaya ban sani ba kananan yaran da ake magana akan su misali baki yawancin su daga kauyuka cikin jiha ne kuma da kauyukan wanda jaki kausa
eh gaskiya akwai na kauyukan cikin jihar mu akwai wanda ba kuma in jihar mu bane ba yawa ayan taraba zaka ga da akwai su nisa sosai
amma da za a tambaye ki idan hatta kama dole a kawo wani irin taimako ya kamata su malaman karankan su samu domin su samu kwarin gwiwa da kula da yara
taimako na farko da ya kamata iyaye su fara yi ma ɗan su san da za su kawo shi karatu su haɗo shi da kayan abincin shi abun kwanciya abun rufa sannan a zo a danka shi a hannun malamin shi in aka zo kayan abincin nan nashi a danka ma malamin shi da wani dan canjin da ba zai gagara ba ko da dan zai yi rashin lafiya kuma sannan irin shi ko duk wata uku ya kamata a ce iyayen suna waigo yaran suna duba halin da suke ciki ba ka kai daka watsar ba su ƴaƴa amana ce Allah ya bamu kiwo ne kuma Allah zai tambaye mu abin da ya bamu kiwo gobe kiya
su malaman karangan su sun san ba su da mahallin aji almajiran amma suna an saki iskuyar suna kwana kan titi suna kwana cikin kwaro irin boyan da bai kamata ba to su kansu malamin wakili wani irin shawara zaki ibara na ganin ta su ma sun daina an sa ƴan basu da mahallin rike yaran
a wannan duk wanda yayi son kai ya sani ai ka san baka da gurin aje abu to kakka karbi amanar shi
to bari mu dawo ga akalbu kallahu malam kuma cikin mukal da ka gabatar ka yi bugana ka gabatar da bukala a can cibiya ta kula da nazarin addini ta Zaria wa'in in musallahu ka ganin sun yi yawa cikin shi ana almajirancin
matsalolin kashi uku ne su ta bangaren akwai bangaren malamai din tunda ai malamai ka karba ka mai da ka sani farkon abin da an ka fara karban yaran barkatai kai murna ɗaya kake a kawo maka aji ko ba wurin bacci ko ba me
ba kai yadewa
karban masu ƴan kananan shekaru wanda kai ba ka iya renon su ba ka iya kulawa da su rashin tana da wurin zaman su a wai gari kamar da an ka ce mutar yaran na kwana waje wasu ma malami rashin kula wani bai san ma ina suka bacci ba wani ma bai san malami in yana ɗin suna nan ba ko ba su nan ne bai ma san adadin su ba wannan duk suna cikin matsaloli wajen 15 wanda sun ka shahi bangaren malamai rashin kula da tarbiyyar su da sauransu su kuma bangaren iyaye sananne ne daukar cewa kamar mararraba ka kabida ko yaron kana makaranta Allah ya dora maka ka ciyar tunda gwamnati bata dauki ciyarwa ba to kai ma dole kai ne zaka ciyar da yaranka yanzu makarantun mu na boko da gwamnati wasu lokuta ba ta iya ciyar da su ba uwa yana sai maka ba suna ba su abinci to haka za a yi shi ma wagga to bangaren uwa yake nan ne to bangaren gwamnati wata wani babban rashin adalci da an kai cewa an ka dauki bangare guda an ka bar guda su dai almajiran nan su ma ƴan ƙasa ne suna da haƙƙi ga arzikin ƙasa to don me za a dauki makarantu na bangare guda a ki dauka bangare guda a zo a hada ai wasu kasashe sun cimma nasara yau ga su kasashen Sudan nan mun yi su arziki amma mun ta ziyara Sudan mun ga tsarin su na makarantun allo suna da makarantun allo amma da tsari makaranta babban makaranta allon da mun ka ziyarta dalibi 600 da wani abu a gare su amma da zuwa sai da an ka ce mana ga kitchen din su ga sito ga clinic inda suka kula da lafiyar su ga menene sannan anka gwada mana ga dakunan kwanan su
wato idan na fahimci mallam yadda aka yi makarantun boko aka ba su nasu tsari su ma na addini almajirinci su ma aka ba mu tsari hukuma
wato da ai shi ma karatun na addini ana da bukatar shi ita ma gwamnati tana da bukatar shi al'umma suna da bukatar karatun na addini shi zai musu jagoranci to haka ai wanda za a tattala yadda gwamnati ta yarda da masu karatun dirasatul islamiyya su je an yarda ai kaga makarantu ana ba su ilimi ana dauka su malamai to ya zama dubbai daya makarantun allo kamar yanzu irin wannan tsari da an kai an fara gina makarantun allo kaga yana cikin abin da malamai suka ce a dawo da shi yanzu gashi shi a zamfara misali an fara to a matsayin kasa ma a dawo a gina su a yi gyara ai kokarin gami abubuwan nan gaba sai ka isko ma cewa makarantun Allah duk za su zo su shige zaka ga almajirancin ma ya rage irin wancan ne din zaka ga an gyara an zo an hade tsarin almajiranci din yanzu da yawa waluri in ka tafi makaranta ta in gwada maka almajiri sai kai mamaki almajiri ne
saboda an kula da
shi saboda tsabtar shi da komai
amma kana baka Allahu muna gode yana ga malamai shi a lokacin da kake ga wannan shirye daga ya kawo jiki a wasan ba mallan na hasa akwai sako ne da yake so ka isa da
sako dai sako na gaskiya bai wuce zuwa ga hukumomi ba wancan tsari da aka yi na baya akwai bukata a sake duba shi domin a sake rawa da shi domin ganin cewa an kara inganta wannan makarantu
sun mara malami fisa
a ni kira na a gwamnati ne kawai cewa a taimaka kulawar da ake yi ma malaman gwamnati na primary secondary school to a rika yi ma malaman islamiya su ma
to a kana bakallan a koni sako na karshe da aka sawa da cikin yansa
shine wannan sako wadanda tsarurruka da an ka dauko to muna fata a ci gaba da su na kulawa da almawatan dalibai karatun na almajiranci kulawa da malaman kulawa da uwaye a taimaka a yi al'umma adalci a samar da makarantu a ƙauyuka da birane da masu islamiyoyi a taimaka musu nan gaba insha Allah duk waɗanda matsaloli za su warware
to madalla nan kuma zamu dasa aya akan wannan batun sai kuma mako mai zuwa mu sake shigowa da wani sabon shirin inda zamu nazarci yadda mata za su iya tallafawa mazan su a wannan yanayin kuncin rayuwa da ake fuskanta a kasashen duniya musamman a kasashen mu na nahiyar Afirka muna godiya ta musamman ga bakin da suka dauki makonni suna nazarin tsarin almajiranci a jihar Zamfara da suka hada da shugaban majalisar tintiba ta malamai na jihar Sheikh Ahmed bin Umar Kanuma da Hassan Yan Buhu magidanci kuma shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar sai kuma uwar gida Nafisa Sheikh Murtaha Zawiya da wakilin mu Abdulrazak Bello Kaura da ya jagoranci tattaunawa sai kuma Dadi Balawa da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbata mana da alherin sa
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya
a gaida alheri Chris Abdu wannan ne kuma kai mu ga shirin mu na karshe labarai a takaice
to Isra'ila ta sanar a nan Laraba cewa an kashe mata sojoji 8 a wani fada da dakaranta su kai da mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon kwana guda bayan da ta kaddamar da abin da ta kira takaitaccen samaman kasa da ta kai da lalata kayayyakin mayakan na Hezbollah. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila ta shiga zazzafan yaki da Iran da kawayenta da suka kuduri aniyar ganin bayan ta. Cikin daren Laraba da karin Isra'ilan sun kai wasu sabbin hare-haren sama a wata tungar mayakan Hezbollah da ke wajen kudancin birnin Beirut. A ranar Talata ma'aikatar lafiya a Lebanon ta ce akalla mutum 55 suka mutu, sannan 156 sun jikkata a hare-haren da Isra'ila ta kai cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Akalla mutum 16 aka tabbatar sun mutu yayin da wasu da dama suka bata bayan da wani kwale-kwale ya dauke da daruruwan fasinjoji ya kife a yankin tsakiyar arewacin Najeriya a cewar hukumomi. Fasinjojin waɗanda aka sarin su mata ne da yara ƙanana na kan hanyar su ta zuwa Maulidi ne a lokacin da hatsarin ya faru a daren Talata a cewar shugaban hukumar bayan agajin gaggawa ta jihar Neja Abdullahi Baba Ara. Yayin da ake ci gaba da kokarin neman ɗaruruwan mutanen da suka bata bayan da mawakashar guguwar Helene ta ratsa wasu jihohin Amurka, shugaba Joe Biden ya ba da umarnin tura dakarun ƙasar 1,000 don su taimaka wajen gudanar da ayyukan agaji. Cikin wata sanarwa da ta fitar fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce sojojin za su taimaka wajen raba abinci da ruwa da sauran muhimman abubuwan bukatun yau da kullum.
Masu sauraro da haka za mu naɗa tabarmar shirinmu na safiyar yau Alhamis. Sai a dakaci wasu abokan aikinmu da shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda yi daidai da karfe 3 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin. sai Daddy Balawi da ya shirya kuma ya bada umarni ta ma injiniya mu ne yanzu Malam Zubair. Ni Aisha Mu'azu nake cewa a wani lafiya. Ma'assalam.